Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba on the news man Ahmad zan gabatar a wannan makon muna tare da wani bawan Allah ne da yake aiki da wata kungiya mai zaman kanta wadda take da nasaba da nan Amerika domin ganin cewa nakasassu ana damawa da su musamman a kungiyoyi ko kuma jam'iyyu na siyasa za a ji yadda muka tattauna da shi game da manufar su da kuma abin da suke son cimma a wannan kungiya to barka da warhaka mai sauraro zai san ya san da wa muke magana
sunana Alao Sunday Afolabi ne program officer ne da International Republican Institute wato kungiyar America da take aiki da political parties a Nigeria
menene babban aikin da take yi ko kuma ta sa gaba
eh muna dai aiki ne mu ga kan da za ka mu cin gaban mutanen da suke aiki da kamar su elected officials na political party kuma kan da za a sa processes na electioneering da za a yi kan da za a yi da yi bisa kaida kuma inda ya kamata kuma muna musu training kala kala ababin da ya kamata su yi based on sanadiyan demokradiyya kuma wani bangin aikin mu dake da kwarere shine aiki da mutane da wanda suke da kaman su mata su matasa kuma da persons with disability masu special needs
bukata ta musamman
to yawa bukata ta musamman su ma domin kan lura ba su parties din ban mu samu representation na wayannan mutanen na kwarai da ya kamata ba so aikin da ayara suke yi muna promoting kan da za a same su a cikin party leadership matsayi masu muhimma a cikin party din
to amma kamar misali yanzu wannan kungiyar ta ku tana aiki da wanda suke aiki a cikin ta kamar ku kuna da wata nakasa a jikin ku ko lafiyayyun mutane take dauka take aiki da su
lafiyayyun mutane ne kamar ni ne dai ni ne kamar shugabannin wayannan bangin mutanen da suna da bukata na musamman din nan
to amma kamar yanzu misali me kuka gani wanda lalle ɗan kasassun Najeriya ke bukata
sarari ne dai sarari ne domin suna da dan yawa wanda ma ya kamata yan siyasa da ungiyan siyasa ya kamata dan jawo ra'ayin su zuwa aikatun da suke yi amma sanadin ne kuma da awareness
waye da kai
shine kamata yi kuma shine ababin da muke yi muna maganganu ne da shugabannin ungiyan siyasa akan cewa akwai wayannan mutane ya kamata a jawo ra'ayin su a je wajajen da suke because according to state da kansa ga an kebe musu wajajen su kaman colony din su to a tafi wajajen a musu magana domin su ma dukkan su suna buna son su zabe su lokacin election to in an same an included din su a political party process kaga an samu ci gaba kenan kuma tun da aka yi Benin conference in 1995 kaga muryan a kawo mata zuwa siyasa ya karu da mata da matasa that youth so wayannan su ne kuma muna ganin ya kamata dan a ba su more attention su ma dan jawo ra'ayin su so sarari ne kawai just to create space for them
a ba su dama
ba su dama yawa
to yanzu misali kaman tunda kungiyar nan tana da hannu da nan misali Amurka muna ganin yanda nakasassu mu da muke zauna a nan Amurka muna ganin yanda nakasassu suke da gata a nan wurin hawa mota wurin aiki wurin asibiti da sauran makamantan irin wannan abubuwan shin kuna irin wannan tunanin ya za a yi kuga cewa dan ko ta nan ma kafin maganar siyasa zaka ga ba a tafiya da nakasassu a Najeriya akan irin wannan abubuwa kullun suna ba
rayuwar kowa ana gunke ne talakawa Abeka wa yinkani Mahukumwa tawa wa yinkani Rabbanya Allah raini Raiwa Mawarwarwa Uka mwiliki duka baita Guruguzuwa Harada mulukia Kapita
Namu tunanin, shini inde munga me Inga munga me su atikin political parties in dai ana deciding domin parties ne suke kafa gwamnati in an same su kwararrun su shugabannin a cikin parties in dai party ya kafa gwamnati kaga duk wani policy ne za a yi za su maida hankalin a sa ababen da zai shafe su a ciki domin yayi kaman shekara 12 yanzu ana maganan disability bill. Amma har yau har gobe ba gama ba samu an sa ya zama doka ba. Kuma duk ababin da kana magana kai din nan asibiti ne hanyoyi ne in an samu shi disability bill din tunani ne cewa zai solve wannan problem ne. Amma ba samu cikakken buy-in daga political party leaders ko ba. To tunanin mu shine in an samu an samu wayannan mutanen sun shiga cikin party structure. In an zo ana maganar policy da in za a yi ne a kai ma gwamnati a zama doka ya zama policy na government. In dai su suna cikin party din za su kare murya. A yanda za a samu ababen da zai dan improving welfare din su.
To yanzu misali zaka ga kuna tunanin cewa in suna cikin party kamar yadda kace irin Abbas yi takara koko su su yi zabe koko takara kuke magana misali
kasan shi shugabannin party ma ana takara akai so number one in an samu an dan an ba su sarari kamar muna da woman leader muna da youth leader muna son a samu su PWD leader din a duk party din so that su a cikin party din ma su PWD din za su dinga kawo murya akan a bada sarari ma mutanen su suma a ba su ticket na tsayawa election. Ko da ma percentage ne ko 5% ko 10%. Kaga in an samu kwarere wanda zai iya tsaya takara kuma yana da wannan waskan kai da zai iya yi zai iya jagoran an ba shi sai a ba shi sarari shi ma a ba shi takara shi ma ya yi. To muna tunani da in an samu wanda zai dinga musu magana from within the parties za a samu ci gaba sosai.
To amma misali kana ga mutanen gari aka ce yau gashi har an kai ga wannan nasarar har aka ce yau wani mai nakasa ko gurgu ko makaho ya fito misali yana neman takara kana ga mutanen gari za su zabe shi saboda irin wannan tsangwamar da take tsakanin mutanen gari da masu nakasa yayin da ake kallon su kawai mabarata.
To a gaskiya dai akwai waɗansu ƙungiyoyin da su ma aikinsu suna advocacy da an awareness akan mutane su karbi mutanen nan because akwai gaskiya akwai discrimination amma in dai mun increasing advocacy da kuma awareness da ake yi tunanin mu ne with time issues na maganganun discrimination na zai ragu.
Su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman irin wannan nakasar sukan ji cewa su ma suna baya haka akan kansu suke ji akwai wani abu da kake da shi da zaka gaya musu cewa wanda su kansu ya kamata su ba da tasu gudunmawar akai?
Haɗin kai abu ɗaya da muka lura shi ne matsala da aiki da su shi ne ba su samu ba cikakken haɗin kai tsakaninsu. Kaga su ma a tsakaninsu akwai ƙungiyoyi kala-kala akwai na su blind akwai na su physical akwai na su akwai dai kala-kala sun kai kamar guda biyar ko guda shida. Yawwa so amma ba samun cikakken haɗin kai a tsakaninsu shi ne matsalan da muke samu. Kuma in dai za a samu ci gaba da su kan lallai sai sun haɗa kai shi ne kuma maganar da muke yi da su kullum muna magana da su a samu a haɗa kai kuma mu ma mun zo in an zo magana da su muna kokarin mu samu inda za a samu representation a cikin duk su kungiyoyin da su ma suna da ci tsakanin junansu.
To mun gode sosai Mr. Sandy da ka samu magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba mun gode kwarai daga nan sashen Hausa na murya Amurka.
Ni ma na gode yanke ne.
To madalla Mr. Sunday mun gode kwarai da ka samu damar tattaunawa tare da mu da fatan za a yi ta samun ire-iren ku da yawa domin agazawa wa'annan mutane. A madadin bakon namu da wacce ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
Nakasa ba za ta zama kasawa.